Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an gode lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Jamhuriyar Nijar, hukumar zaben kasar ta bayyana cewa akwai yiwuwar cewa cikin daren yau Alhamis ta kammala tantancen kalaman ƙarshe da ta rage daga cikin waɗanda ake jiran su shigo daga gundumomi 266 na kasar. Haka kuma a daidai lokacin da ake samu hare-haren ƴan Boko Haram musamman a jihohin Borno da kuma Adamawa, ɗan majalisar wakilai sun nuna damuwarsu kan lamarin. Sannan muna tafa da hoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana da shi. Baya ga haka, za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma duk kafin nan, bari mu fara kashin labaran duniya.
Assalamu alaikum. Mutane biliyan 7.8 na duniya suna shirin yin bankwana da shekarar 2020, amma ba tare da abubuwan da aka saba da su ba da kuma taron jama'a sakamakon annobar coronavirus. Kananan kasashen tsakiyar tsibirin Pacific na Tonga, Samoa da Kiribati su ne na farko da suka fara maraba da shekarar 2021 saboda wurin da suke kan layin kwanan wata na duniya tare da manyan kasashe na yankin masu karfi na New Zealand, Australia, Japan, Korea ta Kudu suna biye. Garin Auckland mai tashar jiragen ruwa na New Zealand ya karaɗe da shagulgulan bikin sabuwar shekara tare da wasan wuta da aka yi a fitaccen dandalin Sky Tower, yayin da mazauna suke bikin murnar nasarar da tsibirin ya samu a yaki da annobar coronavirus, wanda ya bada adadin waɗanda suka kamu da cutar 2,162 da kuma waɗanda suka mutu 25 kacal. A kasarin bukukuwan murnar da ake yi a duniya da ke nuna canji, ko dai an takaita su ko kuma an dakatar da su, yayin da jami'an gwamnati suke faɗi tashi don hana ƙaruwar adadin waɗanda suke kamuwa da cutar. Shugaban masu rinjaya majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell, babban ɗan jam'iyyar Republican, ya faɗa jiya Laraba majalisar dattawa ba za ta hanzarta ɗaukan ƙudurin majalisar wakilai na ƙara kuɗin tallafin annoba ga yawancin Amurkawa zuwa $2,000 daga $600 na yanzu. Sanatan na jihar Kentucky ya ce ƙudurin na majalisar wakilai ba shi da wata hanya da za ta hanzarta wuce majalisar dattawa. Yayin da za a rantsar da sabuwar majalisar a ranar 3 ga watan Janairu, babu wani takamaimai abinda in har akwai mataki da majalisar ta yanzu za ta ɗauka. Ba tare da ɗaukan mataki ba, ƙudurin majalisar zai ƙare. ‘Yan Democrat sun jima suna goyon bayan biyan kuɗi da yawa, kuma majalisar mai rinjayen ‘yan Democrat ta amince a ƙara kuɗin zuwa $2,000 bayan da shugaba Donald Trump ya fara yin kira a ƙara kuɗin. Shugaban ƙasar ya sake jaddada matsayinsa a ranar Laraba. Wani saƙon Twitter da ya wallafa ya ce ku hanzarta da sauri $2,000. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A hukumance, gwamnatin China ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta farko da kamfanonin harhaɗa magunguna na China suka samar. Hukumar kula da magunguna ta ƙasar ta sanar yau Alhamis cewa ta ba da izini tare da sharaɗi ga rigakafin da cibiyar nazarin halittu ta Beijing ta samar, wani reshen kamfanin Sinopharm mallakar ƙasar. Hukumar da take saka ido ta amince da rigakafin ne kwana ɗaya bayan da Sinopharm ya ce allurar rigakafin tana da inganci har kashi 79.3 cikin 100 akan cutar coronavirus a wani babban gwaji na ƙarshe. To sai dai kuma masana daga waje suna saka ayar tambaya akan ikirarin Sinopharm, inda ba su samar da bayanan da ake bukata da za a iya tabbatarwa ba. Sabuwar allurar rigakafin da aka amince da ita tana ɗaya daga cikin guda biyar da kamfanonin China suka samar da tuni aka fara gudanar da su a ƙarƙashin shirin nan na gaggawa, yayin da suke ci gaba da gwaji kashi na uku. Sama da allurar rigakafin miliyan 1.5 aka yi tun watan Yuli ga ma'aikata masu muhimmanci da kuma mutane da ake ganin suna da haɗari sosai na kamuwa da cutar, ciki har da miliyan 3 tun tsakiyar watan Disamba. Jami'an lafiya a jihar California ta ƙasar Amurka sun ce wani mara lafiya a jihar ya kamu da sabuwar nau'in coronavirus da aka fara ganowa a Burtaniya. kuma da alama za a kara gano wasu da suka kamu a Amurka. Jihar California ce jiha ta biyu da aka samu sabuwar nau'in COVID-19 biyo bayan wanda ya kamu a jihar Colorado a farkon wannan makon. Kamar yadda batun yake da wanda ya kamu a Colorado, ma'aikatar kula da lafiyar al'umma ta California ta ce mutumin da ya kamu da cutar a can shi ma ba shi da tarihin yin tafiya. Dakataren lafiya na jihar California Magali ya bayyana lamarin da abin damuwa kuma ya jaddada muhimmancin sanin hanyoyin kare yaduwar coronavirus kamar saka abin rufe fuska, ba da tazara, zama a gida da kuma gujewa tafiye-tafiye. Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci ya ce da alama wannan mu'amala tana sa kwayar cutar karfin yaduwa daga wani mutum zuwa wani. A lokacin da yake tattaunawa ta yanar gizo ranar Laraba tare da gwamnan jihar California Gavin Newsom, Fauci ya ce yaduwar kwayar cutar na nan yadda aka saba kuma ba mamaki a samu karin waɗanda za su kamu da sabuwar nau'in COVID-19 a ƙasar.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko a jamhuriyar Niger, hukumar zaben kasar ta bayyana cewa akwai yiwuwar cikin daren nan Alhamis ta kammala tattace alƙalaman ƙarshe da suka rage daga cikin waɗanda ake jiran su shigo daga gundumomi 266 na kasar. Abinda ke nuna yiwuwar fitar da kammalalan sakamakon zaben na ranar Lahadi 27 ga watan Disamba a gobe Juma'a 1 ga watan Janairu shekarar 2021 kamar yadda mataimakin shugaban hukumar Dr. Aladuwa Amada ya bayyana a hira su da wakilinmu Sula Mammuna Barma.
To yanzu dai a sahihi yau abinda za a ce mun hallaka sakamakon zabe na gunduma 151 kenan cikin gunduma 266 sauran 105 kuma su ma abinda za a ce bisa wannan 105 kin duka sakamakon sun zo a gare mu. Kamar inda kuka sani sakamakon in ya zo ka an hallaka shi sai an take shi sai an diba da kyau da kyau in sakon abinda aka aiko rishon mu suka aiko in daidai ne duka sai mun yi tankade da rere sai mun diba daga nan ne ake wallawa shi bisa television da radio na kasa kenan insha Allah sai mu ci aiki ya kankama kuma daga nan zuwa lokaci kadan a inda dai muke tamani ko dan makomi na Allah ne abinda muke tamani daga nan zuwa daren yau a ce duka sakamakon da ke da kwai an wallafa shi ɗan ƙasa sun sani.
Akwai yiwuwar gobe Juma'a a bayyana kammalalan sakamakon gaba ɗayansa?
kamar inda doka ta ce a ƙudurinta na 156 sai ke sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa da na 'yan majalisa hukumar zaɓe tana da kwana 5 ta wallafa shi kuma ta faɗi inda ake ciki kuma ta miƙa wannan sakamakon zaben wajen kotu koli mai kula da harkokin zabe kenan da inda take insha Allah gobe Juma'a in dai da ran da lahiya za mu ba da duka rafkana wannan zabe na shugaban kasa da na 'yan majalisa.
Sai dai jama'a na korafi akan cewa akwai jan kafa ko jinkiri sosai wajen bayyana sakamakon kuma ayyukan da kuke gudanarwa sai ne.
To ka san aiki in baka kware ciki ba koko in baka san bakaka aikin yake gudana kana iya faɗin albarkacin bakinka. Abin da yasa wannan ba sai ko bane kun san shi zabe ne na ƙasa kuma wanda yake zabe sosai zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa ya kamata a ce duk abin da zamu faɗi abin da yazo daga ruhun zabe ne abin da yazo daga rishinan mu na jahohi kenan ko sun aiko mana sai mun tsaya mun tace mun tantance mun tabbata ke wannan abun haka nan ne kan nan mu hallawa tunda bin mu so mu hallawa abin da zai kawo rudani a cikin kasa kun ji abin da yasa mutane suke gani ba tsaiko kamar tsaiko ne ba tsaiko bane ba shi ka san abin da zakai da abin da zakai kai shi kamar inda doka tace kuma ka kiyaye tunda abu ne wanda yana da hatsari da yawa.
To madalla a gaida Sula Mammuna Barma. A daidai lokacin da ake samun har-haren 'yan Boko Haram musamman ma a jihohin Borno da kuma Adamawa, 'yan majalisar wakilai sun nuna damuwarsu kan lamarin. Daga Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz dauke da rahoton.
cikin kwanakin nan dai an samu hare-hare ɗin tada kirba na Boko Haram a wasu yankunan arewa-maso gabashin Najeriya musamman ma a jihohin Borno da kuma Adamawa to sai dai kuma da suke nuna damuwa su game da sabbin hare-haren da mayakan na Boko Haram ke kaiwa cikin kwanakin nan ɗan majalisar wakilan Najeriya sun bayyana lamarin da abin takeici da kuma ke bukatun tashi tsaye Honorable Abdulrazak Namdas da ke ma zama shugaban kwamitin hakokin soji na majalisar wakilan yace wannan lamari na ku hana su bacci
a kashin gaskiya mu zabebu a majalisa musamman ni da nake chairman na kwamiti na sojoji zan yance bamu ji dadi da yan Boko Haram suke kai suka kai hare-hare zuwa gargida da wasu wurare a cikin kwanakin nan ba amma gaskiya mun kuma jinjina ma sojoji don lokacin da na samu labari cewa sun shiga gargida nayi sauri na samu zantawa da shi brigade commander na wanda yake nan Yola kuma kafin same shi mashi already yana kai kuma ya kara bani assurance cewa insha Allah za su ci karfin kuma da idan Allah din sun samu sun ci karfin wannan domin samu labarin cewa ai daga tashar alade suka biyo don su samu shigan gargida to wannan abun bamu ji dadin ta ba
ko a baya dai sai da ma yan majalisar wakilai da na dattawa suka bukaci da a sauke shugabannin sojin kasar tare ma da gayyata shugaba Buhari da ya bayyana a gaban majalisar dattawa domin ba da bahasi game da tabarbarewar tsaro gayyata da ko shugaban ma bai je ba to wai ko shin ma akwai abin da yan majalisar ke yi game da waɗannan sabbin hare-haren da ake kaiwa
a majalisa mun dauki matakai da yawa because maganar rashin tsaro abun ba a waje daya take ba to mun yi kuduri ba iyaka kuma gashi ma mun yi kasafin kuɗi wannan muka yi amince da ita a cikin ma mun yi kokari mun sa taimaka ba sojoji abin da ya kamata a basu domin su ci gaba da wannan yaki a taimaki mutane kuma mun drawing attention na federal government a cewa sojojin da nan suke yaki su tabbatar cewa an ba su dama irin allawas nasu ana biya su akan lokaci domin wannan mutumin da yake bakin daga ya baro familin sa gidansa yana jeji to da zai yi kyau duk lokacin da hakkinsa ya fito a tabbata an biya shi wannan hakkin
haka nan kuma yan majalisar sun ma bukaci jama'a da suke taimakawa wajen bada bayanai tunda aikin tsaro kamar yadda masana ke cewa ba na mutum guda bane
da zan yi ga al'umma shine soja police da wani ɗan sandan ciki su ma mutane ne kamar mu in akwai wani bayanin sirri da za a iya taimake su da shi a gani da za a kawo mutane miyagun mutane zai yi kyau don Allah ya dinga taimakawa don mutane nan suna zama da mu suna cin abinci tare muna mu'amala da su suna amfani da wayansu a cikin mu to in akwai inda mutum yake da gane yana da labari wanda zai taimaki jami'an tsaro su danki irin wannan mutane ko a saki na suke abin zai amfane mu zai tabbata cewa don su ba mala'iku bane yan uwa ne kamar mu kamar jami'an tsaro tun ba da mun tsaya mun taimaka musu da wani zuba ya bayani ba yana da wahala musan ya za kasance
Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
a gaida Ibrahim Abdul Aziz ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5 to yanzu kuma ga Ibrahim Abdul Aziz da rahoto na musamman
yanzu haka dai yan awanni ne ma suka rage da ya adabo da shekarar 2020 shekarar da ba za ta manta da ita ba to wai ko mai dadi haka da ba za a manta da wannan shekarar ba
sunana Sani Abubakar mai nasara a gaskiya wannan shekaran abinda ba zan manta da shi ba na farko shine maganar COVID-19 wanda ya zo a gaskiya an ajiye mu a gidajenmu mun gagara zuwa neman abinci, suka yi mu'amala da mutane ma ya gagara, wasu kuma ko zuwa aikin ibadu, majami'u, masallatai, duka abun ya gagara, shine abun da dai a duniya ka a yanzu, dan wanda yake duniya ba zai manta da 2020 ba.
Sunana Jauro Mai Samari. A wannan shekara abubuwa da yawa sun faru wanda mutum ba zai taba bantawa da su ba, amma abun da ya fi daga mun hankali wanda ya zauna ya gina gida a bandin zuciyana ya zauna shine abun da ya shafi tabarbarewan wato tsaro, musamman ba wajen garkuwa da ake yi da mutane. Ni innan ɗan uwana har uku akai garkuwa da su, idan ka je can bangaren Gimbu ɗan uwana da akai garkuwa da su suna da yawa, ciki ma har da dan majalisa mai wakiltar yankin mu na Guroje shi ma an yi garkuwa da shi, ga ɗan uwana a yankin Mai Samari da sauransu, duka wayannan an dauko su an tafi da su ne ba san wa suka yi abun ba, duka dai a cikin wannan shekara ta 2020.
Matsalar cutar corona ta ko shafi fannoni da dama, kama daga kiwon lafiya, kasuwanci da kuma walwalan jama'a. To wai ko ya cutar ta shafi ƴan kasuwa? Gare ta bakin shugaban kungiyar ƴan gwarnan jihar Adamawa.
To kana magana da Alhaji Isa Adamu, ita ce chairman na Gwaru Traders Association Adamawa.
Talle asara da zan iya cewa ta jawo wa kasashe ma ba ma ƴan gwari ba, ta zawo wa duniya gaba daya. Asara ce wacce ba za ta iya musaltuwa ba, domin harkoki ne da suna tafi suka zo suka tsaya. Duk abun da aka ce an dakatar da shi na sakan na agogo, to yana iya baci na kusan awa guda. To kaga wannan asara Allah ne san iyakacin abun da aka tafka, ba wai ƴan gwari kadai ba. Wannan duniya ce ko kuwa ce Najeriya mu da muke ciki, ko kuwa ce jihar mu ta Adamawa, ko kuwa ce local government namu da muke ciki, wannan kan an yi asara. Sai dai mu ce ubangiji Allah kara karya ma sake nuna mana makamanci irin wannan annoba da muka gani a rayuwar mu da ma wa'annan da za su wa baya.
Wannan ko binnan cin kenan, bayan shi kuma fadi menene ya faru wanda kana fatan kada Allah maimaita shi kan damu shi.
To alhamdulillah akwai yanayin tsaro da muke fama a ciki, kan nafas barayi ɗan Boko Haram da sauransu, ya gagara samarwa da ƙasa na zaman lafiya da kuma yadda za ta tafi, kowa ya ci gajiya ku kuma ya more wa al'amarin. Wannan ma ina roƙon Allah kar ya ƙara nuna mana irin wannan bala'i da muke ta gani a baya. Muna roƙon Allah ubangiji Allah ya kawar mana da shi, Allah ya sa dukkan al'ummar duniya ma su fita daga cikin irin wannan yanayi, ko kuma waɗannan ba su yi gaba kar Allah ya shiga da su, waɗannan suka shiga Allah ya fitar da su.
Su ma dai manazarta sun koyi bahasi dangane da wannan shekara ta 2020. Muhammad Ismail, wani da ke bin diddigin lamuran yau da kullum, ya bayyana da suke kallon wannan shekara da kuma shawarar cewa
a shekarar nan ta 2020 shekara ce wacce ta zo mutane kusan za a ce kamar abaibai, saboda abubuwa da dama marasa daɗi sun abun nan sun faru, musamman ma a Najeriya ta bangaren abun da ya shafi rashin tsaro, wanda kusan a wannan shekara an saci mutane da yawa. Mutane hatta maganin ma zuwa noma sai kasance mutane ba sa iya noma, aka samu matsala kamar ta yunwa saboda rashin abinci, sannan kuma sai ga uwa uba maganin coronavirus, ita ma ta zo da nata matsalolin, wanda ya kasance a wasu wurare kamar jihar Kaduna, ina jin an rufe jihar Kaduna ta kai wurin wata uku, abubuwan da gaba ɗaya sai kasance ya jawo tabarbarewan tattalin arziki da kuma tabarbarewan abin da mutane suke samu, sai kasance ma abin da za a sa a baki yana zama mutane babban matsala. To yanzu dai halin da Najeriya take ciki kenan, sannan kuma abin da kuma yake jawo hankalin mutane musamman wanda suke sharhi shine abubuwa kayayyaki na masarufi da na abinci sun yi tashin goron zafi, wanda zai kasance idan da can kana da 10,000 abin da zaka siya da 10,000 yanzu kila sai kana da 40,000 zaka siya, sannan bacin wannan tashin goron zafi da kayayyaki suka yi ga kuma matsanancin talauci, mutane ba su da abin hannu balle a ce sun siya. So yanzu dai wannan dai shekara da aka wannan shekara ta 2020 din nan an samu kalubale musamman ta rayuwa, sannan kuma musamman ma banda bangaren security da kuma bangaren rashin lafiya, wanda an samu mace-mace kamar a Kano lokacin da aka yi rufe mutane din nan an samu mace-mace da shauransu. To duk wannan abubuwa ne wanda suka faru a cikin wannan shekara ta 2020.
Ita ma dai matsalar tsaro na ko cikin babban matsalar ta addabi jama'a wannan shekarar da ake adabu. To sai dai kuma a kullum hukumomin tsaro kan yi tutiyar cewa suna kokarin dakile wannan matsala na tsaron. BSP Suleiman Yahan Guroje, da ke zama kakakiro na 'yan sanan jihar Adamawa, ya ce su ma al'umma akwai rawar da ya kamata suke takawa ba wai kawai ake zura wa jami'an tsaro ido ba.
Game da matsala na ta'addanci dai har ila yau rundunar yan sanda suna nan suna hadaka da jami'an sojoji domin mu tabbata hakan nan bata sake faruwa ba. Sannan kuma duk matakan da ya kamata a dauka nan inganta tsaron muna nan muna kan bakanmu kuma in Allah ya yarda za mu dauki matakai mu saurara harkoki na tsaro har illa masha Allah.
To me ko me ya kamata ma a fi mai da hankali a wannan sabon shekarar ta 2021 da za a shiga gobe? Haila yau dai ga tabakin shugaban gungiyar ƴan gwari da kuma shi dan jarida Muhammad Ismail.
Abin da kan makawa ta Buhari yayin shine ya nemi haɗin kan al'umma, ƴan ƙasa, ya nemi haɗin kan malaman mu da na Kirista da na Muslim da azo a zauna ayi addu'a da kuma a nemi masu ba da shawara kuma a ringa aiki da shawarwarin da aka bawa yar din. Shine magana. Domin shawara ita mutum ya zo baka dole ne wajibi ne sai ka tsaya ka zauna ka tace. Amma ya zan kamata idan aka zo aka ba da guda goma a ce an tsaya an tace din. Zo an yi amfani da wasu insha Allah za a samu sauki a nan.
Me kuke hasashe kuma zai faru a shekarar 2021?
To yanzu dai maganar da ake yi a gwamnati ta an ce akwai recession wanda ko da yake dama recession din nan ba wai sabon abu bane. Talaka na Najeriya yana cikin recession. To sai dai yanzu abinda muke sa rai shine na farko dai gwamnati maganar tsaro din nan ya kamata ta tsaya tsayin daka ta ga cewa ta warware abin nan maganar tsaro saboda idan bashi yanzu maganar da ake yi kwashe yaran da aka yi a kankara ya sa a rufe makarantu. To ba makarantu ba duk wani abu idan ba dauki mataki akan harkar tsaro ba ba samu tsaro ba. Noma dai kowa sani yanzu ba a zuwa noma akasari kamar jihohin Katsina, Zamfara, Kaduna da bangaren Niger State da shauransu. So idan ya kasance ba dauki wani mataki akan wannan magana ta tsaro ba to maganan abincin da mutane za su ci mafa sai ya zama abun nan mutane za su zama abun tausayi. Sannan kuma ga boda din da aka bude mu muna magana cewa tunda dai abinci bai wadata ba ya kamata Buhari ya saki maganan a shigo da shinkafa a shigo da abinci tukuna. Idan an samu wadata an samu abun nan tsaro da shauransu daga nan sai a fara maganan a hana shigowar shinkafa. Amma yanzu ba ku da shi a ƙasa mutane suna cikin yunwa abincin ya yi tsada. Maybe idan aka shigo da shi aka shigo na wajen ne za a dan samu sauki. To jama'a fa abin da suke bukata shine sauki. Dan idan ba saukin nan mutane suna cikin yunwa suna cikin wahala maganan tsaron ma fa ba za a warware ta. Dan ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara tada mutane hankali na farko dai ba abu da can talauci ne kawai ba matsalan abinci. To yanzu ga talauci ga kuma matsalan abinci. Bayan za a yi mutum yana da iyali ya je ya kwana da yunwa ga su ga kuma sai da zai samu abincin nan ba zai je ko ta yaya ko ta karfi da karfi zai amfani da karfin shi ya ga abun nan. So maganar abincin nan food insecurity ba karamin matsala bane a ƙasa kuma yanzu maganar da ake akwai shi. So dole ne gwamnati ta tabbatar cewa abinci ya wadata kuma ta yanda za a yi yanzu shine a bude borders din nan kayayyakin abinci su rinka shigowa gaskiya.
Kuma da menene dai fata ko shine Allah sa ma a shiga wannan sabon shekara cikin koshin lafiya. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare, barkanku da ganin wannan rana kuma ta ƙarshe a wannan shekara mai ficewa ta 2020 da zamu kawo muku takaitattun labaran wasanni da ke zuwa muku mako-mako daga gidan rediyon Murar Amurka da kuma fatan ganin sabon shekara mai zuwa na 2021 da rai da lafiya. Amin summa amin. Idan mai saurare na biyo da mu a satin da ya gabata mun kawo muku bitar yadda ta kasance a duniyar wasanni a Najeriya. A shirin namu na yau za ku ji irin hasashe da kuma fatar da masana harkokin wasanni suke da shi a sabon shekara mai kama nan da wasu 'yan awanni masu zuwa. Sai dai da farko za ku ji cewa hukumar kwallon kafa a Najeriya ta baiwa masu kulob-kulob na kwallon kafa wa'adi da tabbatar sun kammala yin rajista wa kulob-kulob din nasu zuwa ranar 6 na watan Janairun sabon shekara mai kama wato 2021. Idan muka koma ga fannin kwallon kafa rukunin mata kuwa za ku ji cewa hukumar kwallon kafa NFF ta shaida cewa kungiyar kwallon kafa na Super Falcons za su dawo fagen fafatawa a watan Fabrairun sabon shekara mai zuwa na 2021. Gaban Super Falcons din dai ta yi wani wasa na zuwa gani sama da shekara guda kenan.
To yanzu kan ga mai sharha kan harkokin wasanni musamman kwallon kafa da irin fatan da yake da ita a shekara mai kamawa to 2021 a fannin wasanni a Najeriya.
Sunana Ishola Michael marubuci labarai a to alhamdulillah dai shekaran 2020 ya zo kuma da yadda Allah ya riga wuce. Ko da kallon samu dan aikuwa cikin shekaran duk da haka dai to muna cewa Allah alhamdulillah abin da ya mana. To muna a Najeriya dai muna kare wannan shekara cikin zan ce farin ciki ne a fagen wasanni. Saboda dan baka manta ba makon da ya wuce akwai dan wasan dambe na bin zamani na Najeriya na cikin Scorpion wanda shi ma yayi kara da wadana da Argentina ya buge shi yanzu ya samu kambune na duniya ajin matsakaita. To kaga wannan abun farin ciki na yi hanyar damben ne a nan a Najeriya a Ibadan.
Ya ba mu goro kenan.
Ya ba mu goro wannan shiga sabon shekara. Kaga wannan zai sa mu shiga sabon shekaran nan da karfi sosai. Saboda wannan abin da aka samu an yi shi ne last a lokacin the Tiger. Wajen dan Najeriya ne. Wajen shekaru 57 da suka gabata. Shiga shekara mai zuwa 2021 gaskiya bai zai zo mana da sauki ba. Saboda a cikin watanni uku na farko za a fara zagayen buga shiga inda za a je buga kwallon duniya. To kuma gasarin yadda ta muka kaya a wancan lokacin da muka buga.
Yanzu ba muni a kan
a wannan muni a kan gaba. To abinda ni yanzu ke bani shakka shi ne ana ranar ta muhawara. Da na zuwa zai cika ba ne ko kuma dai za a sauya shi. To yanzu ana ranar muhawara a kai. To kuma har yanzu ita gwamnati ta wajen hukumar da ke kula da wasanni ba su fito ƙaranar sun gaya mana ga abin da ake cika ba. Wai wannan ma ya samu a cikin duhu.
Da wannan bayani na Musa Ishola Michael nake mana fatan alkhairi a shekara mai kamawa. Abdulwahab Muhammad wadda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Mutane biliyan 7.8 na duniya suna shirin yin bankwana da shekarar 2020 amma ba tare da abubuwan da aka saba da su ba da kuma taron jama'a sakamakon annobar coronavirus. Kananan kasashen tsakiyar tsibirin Pacific na Tonga, Samoa da Kiribati su ne na farko da suka fara maraba da shekarar 2021 saboda wurin da suke kan layin kwanan wata na duniya tare da manyan kasashe na yankin masu karfi na New Zealand, Australia, Japan, Korea ta Kudu suna bi. Shugaban masu rinjaya majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell, babban dan jam'iyyar Republican ya faɗa jiya Laraba, majalisar dattawa ba za ta hanzarta ɗaukan kudurin majalisar wakilai na ƙara kuɗin tallafin annoba ga yawancin Amurkawa zuwa $2,000 daga $600 na yanzu. Sanatan na jihar Kentucky ya ce kudurin na majalisar wakilai ba shi da wata hanya da za ta hanzarta wuce majalisar dattawa. Ta hukumance gwamnatin China ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta farko da kamfanonin harhaɗa magunguna na China suka samar. Hukumar kula da magunguna ta ƙasar ta sanar yau Alhamis cewa ta ba da izini tare da sharaɗi ga rigakafin da cibiyar nazarin halittu ta Beijing ta samar, wani reshen kamfanin Sinopharm mallakar ƙasar. Hukumar da take saka ido ta amince da rigakafin ne kwana ɗaya bayan da Sinopharm ya ce allurar rigakafin tana da inganci har kashi 79.3 cikin 100 akan cutar coronavirus a wani babban gwaji na ƙarshe. Jami'an lafiya a jihar California ta ƙasar Amurka sun ce wani mara lafiya a jihar ya kamu da sabuwar nau'in coronavirus da aka fara ganowa a Birtaniya, kuma da alama za a ƙara gano wasu da suka kamu a Amurka. Jihar California ce jiha ta biyu da aka samu sabuwar nau'in COVID-19 biyo bayan wanda ya kamu a jihar Colorado a farkon wannan makon.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin na misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. kira madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda yake ni gabatarwa da kuma Julian Levis Gresham da ta hada mana shirin ni Hadiza Charity cewa kwana lafiya ma assalamu.